Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad FM da Dalon FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alpha Radio Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a ta hanyar sadarwar internet a koyaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis 26 ga watan Oktoba shekarar 2017. Ibrahim Jarmai ne tare da Grace Alheri Abdu daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu za ku ji cewa a jamhuriyar Niger kungiyoyin manoma da makiyaya da sarakan gargajiya tare da masana dokoki kan harkan noma da kiwo sun yi wata ganawa mai muhimmanci. Sai kuma kasar Ghana, inda ministan harkokin zango ya fara wani rangadi domin magance matsalolin mazauna wuraren. Yau muna so mu ji ra'ayinku ne game da kudirin gwamnatin Niger na yin garan bawul akan dokokin haraji da suka hada da sa haraji kan kudin gado da sauransu. Ta dalilin haka ne zamu bude layukan wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayi. Kada a manta lambar da za a kira ita ce 202-205-6555, sai a kara alamar tarawa wato plus kafin a kira. Akwai mu da labaran wasanni amma duk kafin nan sai mu ji labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Al'ummar kasar Kenya sun kada kuri'a yau a zaben shugaban kasa karo na biyu, ko da yake masu kada kuri'a ba su fito sosai ba kamar zaben da aka gudanar ranar 8 ga watan Agusta, yayin da aka yi zanga-zanga a wurare da dama da yan hamayya suka fi karfi. Matsalar tsaro kuma ta tilasta soke zaben a waɗansu wurare har zuwa ranar Asabar. Lamura sun sauya a zaben shugaban kasar da aka gudanar karo na biyu, ba kamar yadda suke a zaben shugaban kasar da aka gudanar da farko ba. Jacob Maina da ya kada kuri'arsa a Dagoretti, wani yanki da aka ɗauka a matsayin inda jam'iyya mai mulki ta fi ƙarfi, ya bayyana cewa
things were good, actually cool, but the people didn't show up like.
Yace komai ya tafi da kyau, sai dai mutane ba su fito sosai ba wannan karan. Shugaban jam'iyyar hamayya Raila Odinga ya umarci magoya bayansa su kaurace wa zaben bayan da aka yi watsi da buƙatar da ya gabatar ta neman canza jami'an hukumar zabe. Shugaba Uhuru Kenyatta, wanda ya lashe zaben farko da kotun kolin kasar ta soke, ya faɗa cewa kashi 90 cikin 100 na al'ummar kasar suna zaune lafiya kuma sun fita kuri'a, kada kuri'a. Yace ana buƙatar mutunta shawarar waɗanda suka gwammace kaurace wa zaben da kuma waɗanda suka gudanar da zabe.
Jami'an tsaron Amurka sun yi wa kwamitin ayyukan soji na majalisar dattijai bayani yau dangane da kwantan bauna da kungiyar ISIS ta yi a Niger farkon wannan watan da ya yi sanadiyar kashe sojojin Amurka guda hudu. Robert Karen, mataimakin sakataren ma'aikatar tsaron Amurka kan harkokin tsaron ƙasa da ƙasa, da jami'in mayakan sama Manjo General Alhat Elton, mataimakin daraktan ayyuka na musamman da kuma daƙile ayyukan ta'addanci, sun ba da bahasi dangane da musayar wutar da aka yi ranar 4 ga watan Oktoba a wannan zama da ba za a ba manema labarai damar sauraro ba. Ana binciken jami'an tsaro dangane da harin da aka kai a kusa da kan iyakan Niger da Mali da ya yi sanadiyar rasa rayukan sojoji hudu, dukansu daga rundunar sojan Amurka ta musamman. Yayin da ake gudanar da binciken, 'yan majalisa da dama sun bayyana mamakin jin cewa an girki dakarun Amurka kimanin 1,000 a ƙasar da ke Afirka ta yamma, suka kuma ce ba su fahimci ainihin aikin da dakarun suke gudanarwa a wurin ba. Jiya shugaba Donald Trump ya bayyana cewa bai ba da izini musamman a gudanar da aikin soja a Niger ba.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya taɓo muhimman batutuwa masu sarƙaƙiya da dama yayin ziyararsa da nufin sake tsinduma cikin rudani a Afghanistan, kada sake tsinduma cikin rudami da kwantar da hankali tsakanin Kurdawa da Iraki, da zai ba kungiyar IS damar sake farfadowa da kuma mai da Iran saniyar ware iyaka iyawa. An yi wa Tillerson kyakkyawar tarba a Afghanistan da kuma India, inda gwamnatin shugaba Trump take kokarin ƙara danƙon zumunci a cikin tsare-tsaren gwamnatin a yankin. irin tarbar da aka yi masa ta bambanta a Pakistan da ke fuskantar ƙarin matsin lamba ta shawo kan masu tsatsauran ra'ayi da kuma hana su mafaka. Ziyara ta kasashe shida manuniya ce kan irin kalubalen harkokin diplomasiya da Washington ke fuskanta da kuma irin hadarin da ke tattare da tunkarar su fuska da fuska. Shugaban kasa Afghanistan Ashraf Ghani ya gana da Tillerson wanda ba a sanar da ziyarar ta sa kafin isarsa wurin ba a sansanin mayakan sama da ke Bagram, inda suka tattauna kan yadda za a shawo kan hare-haren kungiyar Taliban da ya haifar da abinda jami'an tsaron Amurka suka bayyana a matsayin wanda ya cije.
Yau ake kyautata zaton za a fitar da rukunin ƙarshe na bayanan da suka shafi kisan gillar shugaban ƙasar Amurka John F. Kennedy da mai yiwuwa ya ƙara haske kan lamarin da ya tada hankalin al'umma da ƙwararru kan kisan tsohon shugaban. Labarin duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, bari mu fara daga kasar Ghana inda ministan harkokin zango Honorable Abubakar Boniface ya soma rangadi domin magance matsalolin da mazauna zango ke fuskanta. Daga Accra, ga Redwan Abbas da ƙarin bayani.
Ministan harkokin zango ya soma rangadin zangonnin babban birnin Accra. Ministan na zango Honorable Abubakar Boniface ya kaddama da soma rangadin babban jiha Accra. Ya kuwa bayyana cewar tun bayan rantsar da shi a matsayin minista ya rinka kewayawa yana saduwa da sarakuna da limaman zango don samun hanyar da za a fito wa matsalar ƴan zango. Yace yayi rangadin jihohi tara yanzu ne zai soma Accra. Honorable Abubakar Saddiq Boniface yayi kace ga gwamnatocin da sun ka gabata cewar babu wani abin kirkit da sun ka kullawa ƴan zango. Sun mashe da zango tamkar fatanya, in an yi noma da ita an gama sai a ratayi. To amma gwamnatin Nana Addo Dankwa Akufo Addo ta sha alwashin za ta yi wa ƴan zango abin da zai sa a rinka tunawa da ita har illa masha Allah. Sa'an nan ya ƙara da cewar kuɗi sidi miliyan 280 da gwamnati ta ware na gidauniyar raya zango ne, ba kuɗi da za a ji a ce bane. Kudin ayyukan ci gaban zanganin ne ya dai gargadi ƴan zango su canza salon siyasar su, domin siyasa kamar farauta ce, kowa yayi kamo gida zai kawo. Yace
siyasa da wasu gani cikin aminci, mu gane siyasa ya zo kuma mu ganin wasa ne. Yau na samu ta faɗi na tije da kai gobe ba ni na kai
ya kuma gargadi al'umman zango a zage damtse a ƙara da kufa bisa neman ilimi. A ƙarshe ya ce yau gwamnatin Nana Addo Dankwa Akufo Addo ta bayar da ilimi kyauta ga kuma Zango Development Fund na tattari da scholarship wata takardar ci gaba da neman ilimi. Malam Abdul Jabbar na masallacin unguwar Adarawa a Fadama ga irin bayanin da yake dangane da yadda ya ji wannan taro.
To gaskiya saboda Allah wannan ni shike Abubakar Boniface jawabi dai wanda yi labaru wanda yi tarihi wanda ya basuwa aini da yi tarihin Hausawa tun asalin tun can salga har nan ga kuma shi har na Akara. Wannan tarihi da yi ya kare ni sai ni ce tasuwa ta gani wani na ma kare ni yace min saurara akwai sauran magana. Amma maganganu masu ma'ana waɗanda sun ka ohani mutane waɗanda sun ka ohani al'umma, wallahi tallahi wannan bawan Allah, Allah ya saka mai alheri. Gaskiya Boniface ya san tarihi, gaskiya Boniface ya san labarin Hausawa, ya san tarihin Hausawa. Wassalamu alaikum. Abdul Jabbar Abubakar na idan masallacin Adarawan Fadama.
Daga Fadama ministan zai shiga sauran zangonni kamar Sabon Zango, Zangolin, Ni'ima, Shukura, Alhamdu, Madina da dai sauransu. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Kuma da Allah a gaida Ridwan Abbas. Sai kuma jamhuriyar Niger inda kungiyoyin manoma da makiyaya da sarakan gargajiya tare da masana dokoki kan harkar noma da kiwo suka yi wata ganawa domin shawo kan matsalolin da ke ciwa manoman tuwa ƙwarya. Daga jamhuriyar Niger ga Tamar Abari da ƙarin bayani.
Wani kwamiti da ofishin ministan gidan gona ta Girka ya shirya haduwar dan ayi tsare-tsaren babban taron da zai hada manoma da makiyaya dan samo bakin zaren matsalolin su. Madam Hima Fatumatu mamba ce ta kungiyar ƴan karkara ta yi ƙarin haske kan dalilan wannan haduwa.
Ban ga kwamiti dan ayi tsare-tsare wani babban muhawara da zamu yi watan Disamba ita shine l'état généraux sur le foncier. Kawai duk abun da mun ga kasa da karkara da itace da ruwa da ake amfani da su ana samu matsala cikin su aka ce mu diba mu gani kakaneza a hiddu duk matsalolin ga a hidda su kuma a nemo musu magani dan kowa ya zamna mu zamna tare makiyaya da manoma da mata da maza da kowa ka su samu matsala kasa ayi abinci da isasshe dan a hidda a kore yunwa ta cikin abin ga kasar Nijar
za a iya cewa faduwa ta zo daidai da zama da mahalarta taron suka amayi abubuwan da ke ci musu tuwo a ƙwarya
to matsalolin su fa da yawa mutanen Difa suka kawo wani wuri da aka ba ma waɗansu larabai muri kuma aka ba su hamma shekara 110 akata 150
Oroji Bugau na hadaddiyar kungiyar makiyaya na Rufen daga Maradi cewa yi babbar matsalar duk ta taso ne daga rashin aiki da dokoki
matsaloli ne wanda yana nan ga kimu na tuwo a ƙwarya cikin hilayen kiwo da hilayen sarwa na dabbobi da burtulla ba kowane macaya muke gamu da shi wannan sai gwamnati
na ikirarin dan Niger ya ciyar da dan Niger to ko ta yaya ne dan Niger din zai gani a kas
wadanga matsaloli da muka kawo su a gyara su inda ana son haka nan in ba haka nan ba kuma wannan ƴan Niger ke da ƴan Niger ba a iya samu resulta da ake so
Tamara Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
kuma da Allah a gaida Tamar Abari to kafin mu huda layin wayar mu bari mu dan shakata da wannan
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
to madalla mun samu kira na farko daga jamhuriyar Niger waki magana daga Niger
kana magana a cikin sani mai kasance jamhuriyar Niger jihar Tawa birnin Kwani
to muna sauraron ka
wato ni bisa ga ra'ayina akan abin da ya shahi waɗannan matsaloli na zan tambayi kamar mai girma minista da waɗannan abubuwa a matsayina na dan kasa da yake kamar bisa faraji zan magana wancan da an kace za a yi ma kamar wanda ya zan babu yana da dukiya amma sun ce dokar sun iske ta ne da mun tun lokacin kunce wato ba a zayyana ta bane to ni zai hana su bar saurin sun ka gane ta tun da ba su sun kawar da ba sun ka iske ta ba tambaya ki na wata gare ni da don inda tana da alheri ko tana ka alheri ko tana ka kwanci hankali waɗannan da suka gabace su kisa sai sun yi ta ai don kuwa tsosa suke kasa shi ta ci gaba da yadda suka ga an bar ta kenan an yi nazari can gaba na gaban su sun gaba ta yi ne kisa sun ka ba su yi aiki da ita ba don haka ni yanzu a gani na me yasa su za su doko su yi aiki da ita ko da ana cikin jin daɗi ba le yanzu dan mun rasu sun ka zan kuma mutane sun fa abin da ake cikin yanzu wannan shine tambaya ta bisa ga wannan
to madalla Allah sa waɗanda da aka yi tambaya domin su sun ji bari mu garza zuwa Oyo Oyo wake magana daga Oyo
Alayyo Ibrahim Alayyo kai Allah ba Oyo State Oyo State Oyo local government
to muna sauraron ka
amma abin da ka ba ƴan uwa na shawara dan yanda Baba Bahada suka ta su yawan cewa yayi kaza yayi kaza
magana
Yusuf don girma
kana ji na sauraron ka ji yau muna magana ne sauraron ka ji muna magana ne akan jamhuriyar Niger sabuwar dokar da ainihin gwamnatin kasar ta kudura aniyar yi maganar bawul akan dokokin haraji wanda suka hada da sa haraji akan kudin gado shi muke magana akai ba magana Baba Bahada muke yau ba
Okay, to gaza kowa da mutumin ku da irin korihin da ka damu
ne kisa. To madallah to za mu in Allah ya kai mu za mu magana kan wannan. Bari mu garzaya mu koma Niger kuma mun samu kira daga Niger. Ba ki magana daga Niger.
Ni sunana Shiko Timogo Hare Hulana nan kwani mu abin da muke son ganiya bisita wanga dokoki da suka doka matakan da suka doka bisa sabon harajin da suka so shi. Abin da ya kamata shi gwamnati duk lokacin da ya kamata to kamar da shina zargin kai cewa ya kamata ka hito waje ka fada ma al'umma abin da ya kusa hatu waye kansu in sun waye kansu ka bada raidar su to lokacin na ana samu manta amma in ba zargin ka bai yuwa na ka hito da su haka karab ka dauki mataki ka ce mutane su tada shi babu dokar duniya wanda ba ta tiya da rayu al'umma in an ka tafi da wannan abu to za a samu matsala duk gwamnatin da gaya da ta shina zargin kansu ko ko yana hargaban kanta bai so su hito waje su faɗi gaskiya ga abin da ya kumsa su samu ra'ayin mutane su samu goyon bayan mutane to wallahi wallahi tunan da ba za ta yi ba mu wata haka nan mu ya so su bi kuran politiki su haɗa mutane ga abin da ya kumsa ga dalilai har su samu amsa da kira da raidar al'umma in ba haka nan ba to an saba ma constitution duk gaba ɗaya duk abu ana so a yi sulhu a yi consultation da su gare shi kamin a tabbatar da doka.
To malallah mun gode bari mu dawo Najeriya Kaduna daga wake magana daga Kaduna.
To sunana Ibrahim Alaran Mara ta cikin Kaduna.
To muna jin ka.
To ni wannan doka da makwabtan mu ƴan Niger hukuma take so ta kafa zan iya cewa kamar ba a yi tunani yanda ya kamata ba a ƙasar Niger ƙasa ce wanda take da addini da kuma al'ada. To duk dokan da za a yi wanda yake ya saba addini to bai kamata ake a zo a kaka ba mu wannan jiha wannan gari da baki sai ba ila iyaka da yin za mu jira su ƴan majalisa mu ga me za su ce akan wannan dokan za su yarda da ita a kafa ko ko ba za su yarda ba amma dai kiran da nake da shi ga ƴan Niger su kwantar da hankalinsu wannan doka ta saba mu dokan Allah ba za ta taba yin tasiri ba.
To ma da lamun gode bari mu koma jamhuriyar Niger waki magana daga Niger nan Niger kana ji na
kana ina jin ka.
To biya sunan malamin yawa
a jamhuriyar Niger wani.
To muna jin ranka
yanzu.
Hello muna sauraron ka cigaba.
Yanzu a jinda kake cewa ƙarin da gwamnati ma haraji ko da kake shi aga abinda aka daga shi ya san hanin talakafi da kike ko ba san da kike zuwa shi ina aljin da gare mu kasar ga shi ba wanda kike ita ba a nuna da mai wal iyanon muna da gawai muna da dinariya sun duka ta ta Afrika ta ba su ba su ba shi shi wannan alki bai shi ta amma dan ta amma talakawa to don Allah ai tsoron Allah a gare su ga abu a sha mun laya haka nan nagode.
To madallah to sai kuma wake kan layi yanzu daga ina mai kake kira
da
kamba to na kamba muna sauraron ka.
Eh da wannan wannan doka za a yi za a taimaka wa Niger kwarin gaske
wato a ganin ka dokar za ta taimaka musu sosai
sosai insha Allah.
To madallah mun gode da jin naka ra'ayin sai kuma bari mu ƙara garzaya jamhuriyar Niger wake magana daga Niger.
Wato ni dai ne da sake dawowa bisa ga shawarar da zan ba mai girma Alhaji Ibn Musani ne kaset.
To ka sake dawowa mai kaset to
ta gare mu kamo tawan bayanin mu yake ni zai sa ba a iya sa majalisar shawara ta ba da shawara mai karhi tunda in matsaloli ne na kuɗi gare mu Niger to muna da kuma hanyoyin kuɗi hanyoyin nan na kuɗi misali yanzu ai mai gare mu amma an gino mun na an ce bashi aka bai mu bamu gama bayani ba wadanda muka yi jarjejen na shawara ta a kara musu lokaci saboda mu muna da matsala sai mu tankwafe matsalar mu radda mun kono ne daga wannan matsala sai a ba su abin su da baci musu zai ba kuma wannan ina ganin arziki ne na kasa wanda su so kan sun bido su ne ba karewa zai ba sai su daga mu da kafa sai sana kai huta abin na ajebo a ba su don bukatar mu ta daya tunda harka ce ta gwamnati yaki yaki ya sa mata kai nan ne take son samu kuɗi ta kashe wadannan lamura.
To madalla bari mu koma Taraba wake magana daga Taraba.
Mala Ibrahim ne daga Taraba.
To muna sauraron ka.
To ya kamata hukumomi dai su ji tsoron Allah wannan dokan dai ya kamata a duba dai inda ya kamata a yi zai yi kyau. Shi ne wannan abun ya saba wa dokan Allah.
to madalla mun gode kware da gaske sai kuma akwai waki kallai yanzu ba bun hai yanzu to a ci gaba da gwadawa a gani ko za a same mu to okay mun saki samun kira daga Niger waki magana daga Niger
yawa eh hajo dai eh jibo tuko da waran waran hulla
to
mun da mun kira dai Niger kin ga akwai arziki amma arzikin na abba unhani da cikin hanya gaskiya ce kamu cikin ga matsala shi ya kamu cikin da mu ya kira ga dikatoci shi anniya shekarar bana wajen damuna mun hadi bam same ta da kyau ba mu ya kira ga su kan mutabarta talauci ya kato cikin kasar ga dukkan kokin da su san da cewa sun dauko alƙawari ga mutanen karkara mutanen karkara za su gani ba son rai ba shi anniya da kansu mu ya so abin da ya zama mun abseri kusa wanga kusa ne suka so doki mutakmata doki mu ya kira gare su sun dauko alƙawari sun dauko amana ga mutanen karkara to su san da cewa suna suka wukuta ba abin so rai za a yi ba
to bari mu taka maka barki ne zaman mu dauki kiran mu na karshe daga Niger wace magana daga Niger
ana magana da Ibrahim ne daga Senegal ne daga Nigeria
to muna sauraron ka
gaskiya kamata su zamani su yi kadaya abin da su yi da dubawa da abin da ya saba dokar musulunci ya kamata
to
kamata su yi
to madalla mun gode kwarai da gaske daga Niger to nan zamu dakata da daukar wayoyin naku kuma sai kuma Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu da wani sabon maudu'i har yanzu
ana kallon a takaice
masu ruwa da tsakiya sanin wasanni a Najeriya sun goyi bayan yunkurin majalisar wakilan kasar na kafa wata gidauniyar tallafawa ci gaban wasanni ta kasa domin karfafawa bangaren masu zaman kansu daukar nauyin wasanni a Najeriya sun kuwa bayyana goyon bayan nasu ne a wani taron jin ra'ayoyin jama'a dangane da wani kudurin doka akan wasanni uku da ya hada da kudurin kafa dokar da za ta samar da shugabannin gudanarwa na wasanni dan majalisar da ya gabatar da kudurin Abubakar Amuda ya ce idan aka samar da dokar za ta samar da kudaden shiga ga wasanni daga kamfanonin da ke kasar Amuda ya ce dokar za ta kuma samar da kariya ga hukumar wasanni ta kasa ta kuma takaita tankiyar da ake samu tsakanin hukumar da ofishin ministan wasanni kungiyar kullon kafar al-ahli ta kasar Masar ta sha kasa a yunkurin da ta yi na samun dama ga makallata 70 su halarci wasan karshe ta gasar kullon kafar zakarun nahiyar Afrika wadda za a fafata ranar Asabar a birnin Alexandria ma'aikatan lamurran cikin gidan kasar ta Masar ta ki amincewa da yan kallo fiye da 50,000 a wasan wanda al-ahli din za ta fafata da kungiyar Wydad Casablanca ta kasar Morocco mafi akasarin wasannin da aka buga a kasar ta Masar an buga su ne ba tare da yan kallo ba a yan shekarun nan saboda dalilan tsaro an dakatar da shugabar hukumar kullon kasar Saliyo Isha Johnson daga mukaminta a daidai lokacin da hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta kasar take bincike akan zarge-zargen da ake mata matakin wanda kwamitin zartaswa na hukumar ya dauka ya kuma hada har da babban sakataren hukumar Christopher Kamara babban kocin kungiyar Swansea ta Ingila Paul Clement ya musanta cewa akwai baraka a kungiyar jim kadan bayan samun nasara har sau biyu a wasannin gasar Premier yanzu haka dai kungiyar ta fice daga ajin faduwa daga gasar tare da bambancin yawan kwallaye to amma fa tana fama da rashin wasu ƴan wasanta saboda raunuka da suka ji Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka ɗan tadda birnin Raqqa da dakarun kasar Syria suka yi wanda aka fi sani da SDF a takaice karkashin jagorancin Amurka da rundunar gamayyar yaki da ISIS wani abin tarihi ne a yaki da ƴan ta'addan da suke ikirarin fin ƙarfin kowa a ranakun ƙarshe na yakin mai matukar wahala na birnin da ISIS ta yi ikirarin zama headquarter ta kalifanci ɗaruruwan dakarun ISIS sun aje makamansu tare da bada kansu ga SDF wanda ya kawo ƙarshen shekarun da ISIS ta kwashe tana azabtarwa da cisgunawa ga jama'ar birnin Sanarwar da kwamandan haɗin gwiwa na musamman ya yi ta samun nasara Lieutenant General Paul Funk ya nuna cewa Raqqa gidan yari ce mai ƙarfi da ISIS ta yi amfani da ita a yayin da suka mamaye birnin.
Terrorists operated with impunity and stunned the civilized world by televising torture, mass execution.
ƴan ta'addan sun yi amfani da hukunce-hukunce masu tsanani da ƙasƙantar da jama'a musamman ta hanyar nuna azabtarwa ta nunawa a talabijin tare da kisan mutane masu yawa. da sauran munanan ayyukan da ba za a iya fadar su ba. Sakataren harkokin wajen Amurka, Rex Tillerson, ya fada a cikin wani jawabinsa cewa, yayin da SDF da kuma dakarun haɗin gwiwa suke ƙoƙarin ganin sun kakkaɓe ƙungiyar ta ISIS da ta rage a Syria. Wani sabon tsari na nan tafe inda Amurka da ƙawayenta suke aikin ƙoƙarin wanzar da dawwammamen zaman lafiya tare da ba da agaji ga yankin da aka kubutar da su daga hannun 'yan ta'addan. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Heather Nauert, ta yi bayanin cewa abubuwan da za a bai wa fifiko za su haɗa da samar da tallafin jin ƙai, wanda ake buƙata domin mutanen da suka rasa mazaunansu a yankin, da kuma 'yan gudun hijira da suka gudu daga birnin da kewayensa.
Clearing the explosive remnants of war, such as IEDs and mines, from critical infrastructure, such as hospitals, roads, and schools.
Share burbushin nakiyoyin yaki irin su IEDs da aka haka rami aka rufe su, da kuma gine-gine masu muhimmanci da suka hada da asibitoci, hanyoyi da kuma makarantu, tallafawa wajen farfado da tsaro, sake asasa hanyoyin samar da ruwan sha, da lantarki da kuma harkokin lafiya. Gyaran ma'aikatu da kuma tallata dawowar harkokin yau da gobe da ƙirƙirar yanayin da zai sa 'yan Syria su koma gida cikin kwanciyar hankali. Ta ƙara da cewa Amurka za ta ci gaba da ƙoƙarin tallafawa jami'an yankin ta wajen aiki da su, misali Raqqa Civil Council, da kuma yunƙurinsu na ɗaukar nauyin tsaro bayan 'yanci da tafiyar da gwamnati da yarjejeniyar cewa su wakilai ne masu tasiri a idanun mutanen da suka shugabanta. Kamar yadda Sakatare Tillerson ke cewa, haka kuma Amurka za ta buƙaci warware rikice-rikicen da ke faɗin Syria da rage tashin hankali, wanda zai baiwa Amurka dama ita da ƙawayenta da sauran abokanan aikinta su maida hankali sosai wajen ciyar da yunƙurin Majalisar Ɗinkin Duniya na samar da diflomasiyya a shirye-shiryen ayyukan Kwamitin Tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 2254, wanda ake ƙoƙarin taɓa 'yan siyasa na gaskiya domin waɗanda za su martaba waɗannan sauyi ta buƙatar al'ummar Syria. Sharhin muryar Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, wanda kuma ya kawo mu ga labaru amma wannan karan a takaice.
Al'umma ƙasar Kenya sun kada kuri'a yau a zaben shugaban ƙasa karo na biyu, ko da yake masu kada kuri'a ba su fita sosai ba kamar zaben da aka gudanar ranar 8 ga watan Agusta, yayin da ake zanga-zanga a wurare da dama. Yan hamayya suka fi ƙarfi, aka tuttura wato jami'an tsaro domin da ci gaba da zaɓe. Lamura dai sun sauya a zaɓen shugaban ƙasar da ake gudanarwa karo na biyu, ba kamar yadda suke a zaɓen shugaban ƙasar da aka gudanar da farko ba. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Rex Tillerson, ya taɓo muhimman batutuwa masu sarƙaƙiya da dama yayin ziyararsa da nufin ganin ba a sake tsunduma cikin ruɗami a Afghanistan ba, da samun fahimtar juna tsakanin Kurdawa da Iraki da zai hana ƙungiyar IS damar sake farfadowa da kuma maida Iran saniyar ware iyaka iyawa. An yi wa Tillerson kyakkyawar tarba a Afghanistan da kuma India, inda gwamnatin shugaba Trump take ƙoƙarin ƙara danƙon zumunci a cikin tsare-tsaren gwamnatin a wannan yankin. Jami'an tsaron Amurka sun yi wa Kwamitin Ayyukan Soji na Majalisar Dattijai bayanai yau dangane da kwantan ɓauna da ƙungiyar IS ta yi a Nijar farkon wannan watan da ya sanadiyar kashe sojojin Amurka hudu.
Tuma da lada ta gaitacin labarin mu kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin, da kuma Miss Julie Lesser Gresham da ta hada da kuma bada umarni, da injiniyan mu na yau Mr. Cedric ni Ibrahim Jermai ke cewa mu kwana lafiya, assalamu alaikum.